This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce, amma wannan karan tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 5 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka fara taron shekara-shekara na China da kasashen Afirka a Beijing, kuma kasashen kungiyar AES sun bayyana cewa ba su je taron da niyyar neman tallafi ba, amma don tallata albarkatun da suke da su, lamarin da masharhanta ke kallo a matsayin alamar samun canjin tunani dangane da manufofin China.
Nan kadiba ai wasu jejina da kasashe gayi na manyan kasashe sai ta gano ta sha abin bayi ba kasashe Afrika fata na cikin mutsuwa da suke zuwa ta cikin mutsuwan nan idan ba su kwanta da hankalinsu ba wajen jejina na ana cuta musu.
Mai sharhi kan lamarin yau da kullum Abdulrazak Ibrahim kina muna tafa da karin bayani nan gaba. Idan muka bude layin wayar mu an jima kadan, za mu so mu ji ra'ayoyinku akan dangantakar da ke tsakanin China da kasashen Afirka. Shin ya kuke kallon tasirin China a nahiyar Afirka? Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, wanda ya tattauna akan batun dalilan da ke haddasa ambaliyar ruwa da kuma illarsa musamman akan samar da abinci. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a barkamu da yammacin yau, ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'ai a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da isar allurai 99,000 na rigakafin kyandar biri a yau Alhamis, kusan rabin gudunmuwar da tarayyar Turai ta alƙawalin bayarwa, wanda aka tsara don taimakawa ƙasar shawo kan ɓarkewar cutar da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana a matsayin mai buƙatar kulawar gaggawa don kare lafiyar al'umma. Ministan lafiya na Demokuraɗiyyar Samuel Roger Kamba shine ya karbi kayan a filin tashar ta saukar jiragen sama da ke wajen Kinshasa, babban birnin kasar, a yau Alhamis, tare da Laurent Mokshel, shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na hukumar tarayyar Turai. Ana sa ran samun karin wasu allurai 100,000 a rana Asabar. Kamba ya gode wa Ƙungiyar Tarayyar Turai da wannan gudunmuwar da ya ce ta ba ƙasar ƙwarin gwiwa yaƙar cutar. Ya ce, abin da na fara yi a wurin shi ne ɗoki da farin ciki da gamsuwa da haɗin gwiwar da muke da shi da Tarayyar Turai. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ba da rahoton cewa sama da mutane 18,000 ne aka kyautata zaton sun kamu da cutar ta Mpox, da suka hada da mutane 629 da suka mutu a wannan shekara a Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo, inda lamarin ya fi kamari. Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa 4 daga cikin 5 na waɗanda suka mutu ƙananan yara ne. Ana sa ran za a fara gudanar da allurar rigakafin cutar ƙyanda ne a wannan ƙasa a watan gobe. Hunter Biden yana shirin canza matsayinsa a shari'ance a shari'ar da ake tuhumarsa na ƙin biyan harajin tarayya, inda zai amsa aikata laifin, kamar yadda lauyan da ke kare shi ya bayyana a yau Alhamis, a daidai lokacin da za a fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci. Lauyan da ke kare shi, Abe Lowell, ya shaidawa alkalin shirin Hunter Biden na sauya matsayinsa da ya sanar a baya, 'yan watanni kaɗan bayan da aka yanke wa ɗan shugaban ƙasar hukunci kan laifin mallakar bindiga a wata shari'a ta daban, amma bai yi ƙarin bayani a kai ba. Sabuwar shari'ar ta zargi Hunter Biden da yin wata dabara na shekaru 4 don kaucewa biyan aƙalla dala miliyan 1,400 na haraji, yayin da yake samun miliyoyin daloli daga kamfanonin kasuwanci na kasashen ketare yana fuskantar wato wani yanke hukuncin ayyuwar zaman gidan yari a wata shari'a ta daban bayan da alkalan Delaware suka yanke masa hukunci a watan Yuni bayan samunsa da laifin yin ƙarya a form ɗin tarayya a shekara ta 2018 don sayar bindiga da ya mallaka na tsawon kwanaki 11. Harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare ta Georgia jiya Laraba da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikata wasu na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan takarar shugaban ƙasan Amurka. Mataimakiyar shugaban ƙasa kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta bayyana takaicin aukuwar lamarin a lokacin yakin neman zaɓenta a New Hampshire. Dole ne mu kawo ƙarshen wannan annoba ta tashin hankali a ƙasarmu gaba ɗaya. Kun sani ba dole ba ne ta kasance haka. Tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya mayar da martani game da harbin da aka yi a Georgia tare da wani rubutu a dandalinsa na sada zumunta Truth Social, inda ya bayyana goyon bayansa ga waɗanda abin ya shafa, kuma ya bayyana wanda ya yi harbin a matsayin dodo mara hankali. Sai dai wannan harin bai canza matsayinsa ba game da samar da damar yin amfani da bindigogi ga Amurkawa.
If you take away guns, can't do it, because people need the guns for protection.
Yace idan kuka ɗauke bindigogi ba za ku iya yin haka ba, domin mutane suna buƙatar bindigogi domin kariya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin da a yau Alhamis 5 ga watan Satumba aka fara taron China da kasashen Afirka a Beijing, kasashen kungiyar AES wato Niger, Mali da Burkina Faso sun bayyana cewa ba su je wannan zama da niyyar kai kokon bara ba, amma za su yi amfani da wannan damar don tallata albarkatun da Allah ya hore musu, abinda masu sharhi ke kallo a matsayin wata alama da ke nuna kasashen Afirka sun fara farga daga manufofin China. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka kusan 25 ne aka sanar cewa suna halartar taron shekara-shekara da China ke shiryawa domin tantauna hanyoyin ƙarfafa hulɗarta da nahiyar Afirka. China, wacce ke matsayin ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, ita ce kan gaba a ƙasashen da suka fi mu'amalar kasuwanci da ƙasashen Afirka. Dalili kenan shugabannin nahiyar ke tururuwa don ganin an yi da su.
Mawallafin jaridar L'Independent Plus Jahar Mamman ya bayyana mun yadda yake kallon wannan taro.
Wannan taro na tara yana da muhimmanci, kuma na tabbata duniya tana saka ido akan shi a ga irin abubuwan da za su tattauna, musamman ka ɗauki irin ƙasashenmu na yankin AES, Burkina, Mali da Niger. Sun ciro hulɗarsu da ƙasashen Turai sosai, kuma sun jingina ta da kamar irin su China. Mu don ka duba duk wasu manyan kamfanin na tono arziki na cikin ƙasa na wannan ƙasashe na Afirka ta yamma har ta tsakiya ma, ana iya cewa da an koma hudda da ƙasashen China da kamfanoni na China.
Dabara da wannan haduwa ta ranar 5-6 ga watan Satumba, ƙasar Niger da ke samun wakilci daga Firayim Minista Lamin Zen da Burkina Faso wacce nata Firayim Ministan Apolinaire Joachim ke wakilta, sun gudanar da taro a ƙarƙashin jagorancin shugaban gwamnatin mulkin sojan Mali kuma shugaban riƙon ƙungiyar IOS Colonel Assimi Goita, da nufin tsayar da abin da za su tunkari China da shi kuma da yawu guda.
Si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leur intérêt.
Lamin Zen ya ce idan ana hulɗa tsakanin ƙasashe, kowace ƙasa ƙoƙari take ta kare muradunta. Haka China da ta karkata wajen nahiyarmu za ta fi mai da hankali wajen kare muradunta. Shi ya sa muka ce za mu yi tafiya irin ta sau da ƙafa don kare muradunmu, ta yadda alaƙarmu da China za ta yi wani tasiri a ayyukan ci gaban ƙasashenmu da inganta rayuwar al'ummarmu. Ba mu zo tara hannu ba. kasashenmu na da dimbin arziki na yawan jama'a da na albarkatun karkashin kasa. Me zai hana China ta zuba hannun jari a wannan fanni? Saboda haka ba mu zo da daurin kai ba, mun zo don tallata abubuwan da muka mallaka, mu kuma gaya wa China cewa ta baiwa Afirka haɗin kai, musamman ƙasashen IOS. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Abdulrazak Ibrahima na fassara matsayin ƙasashen na IOS tamkar wata alamar samun canjin tunani dangane da manufofin China a alakarta da ƙasashe masu tasowa, amma kuma ya gargaɗi shugabannin nahiyar su hatara.
Nan kadiba ai wasu jejina da kasashe gayi na manyan kasashe sai tata ta gano ta shi abin bai yi ba, kasashe Afrika fata na cikin mutsuwan da suke zuwa, ta cikin mutsuwan nan idan ba su kwanta da hankalin su ba wajen jejina na ana cuta musu, amma to tun Allah ya sa sun harta ni wannan ta su ba su je bara ba, ana ta kenan shugaban Afrika sun harta ni su a dogaro da kansu ba sai wasu sun ba su ba.
Kasar China wacce yake matukar dasawa da Afrika ta kudu da jamhuriyar demokradiyyar Congo, masu arzikin ma'adanan karkashin kasa kan sayan babban kaso na danyen mai daga kasar Angola. Chinar wacce yake fuskantar zargin cin hanci daga abokan hamayarta ta shiga yunkurin yada harkokinta zuwa kasashen Sahel masu arzikin man fetur da uranium. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau shirin yanayi zai ci gaba da nazari ne akan matsalar ambaliyar ruwan da take ci gaba da barna a kasashen yankin yamma da Sahara.
Sunana Aisha Mu'azu.
A bana dai mamakon ruwan sama da aka dade ba a samu irin shi ba a kasashen yankin yamma da Sahara kamar Najeriya, Nijar, Kamaru, Chad da dai sauran kasashe da ke makwabtaka da su, yayi kamari duk da cewa ruwan sama wani al'amari ne daga Allah wanda babu wanda yake da masaniya akan yadda zai zo. Sai dai kuma ilimin kimiyya ya nuna cewa akwai wasu dalilai da ke tasiri ga wannan matsala ta ambaliyar ruwa. Dr. Muktara Abubakar Gada, karamin farfesa a jami'ar Usman Dofodio da ke jihar Sokoton Najeriya, ya yi bayani a game da wasu dalilai da ke tasiri ga aukuwar ambaliyar ruwan.
Ita ambaliya ta ruwa abu ne mafi yawan da ke faruwa kusan in ce kowace shekara mu da nan bangarorinmu, saboda da zarar lokacin ruwan sama ya kama su kowane lokaci ana tsammanin ran haka ta faru. Al'amari ne wanda a bana gaskiya an samu ruwa a nan arewacin Najeriya fiye da yanda aka saba samu. Wannan zai haifar da ainihin ambaliya kusan wurare daban-daban. Na farko dai ita ambaliya takan zo ne ta bangare biyu, idan ruwan sama ya yi yawa a shekara ma'ana sun wuce yadda aka saba samu. Na biyu kuma ko da ruwan sama bai yi yawa ba, idan lokacin da ake yin ruwa ya tsananta misali, to shi kan yana iya haifar da ambaliya. Abin da ke anan shi ne so da yawa zaki da ke ruwa, idan aka yi ruwa kasa za ta so su iya cikarta. To so da yawa ruwan zai zo da ƙarfin da kasa ba za ta iya soke shi lokaci guda ba, ma'ana ƙarfin ruwan ya fi adadin abin da kasa za ta iya sokewa. To a irin wannan lokaci zaki ga ya haifar da ambaliya kai tsaye, wannan yadda ake kira flash flood a Turanci. Amma mafi a irin wannan wanda ya faru a shekaran bana, ƙasa ta riga ta zo ta ƙoshi, don haka mafiya gulagen sun cika mai babu namu na ƙarƙashin ƙasa sun cika zaki iske duk da water table ya tafa su yayo sama, da akwai wuraren da gashi nan za ka ga ainihin irin shadda haka masai ana ruwan ƙasa sun taso har sun cima masai da masan yana amai. So irin wannan za ku yana haifar da na matsaloli na rashin lafiya da sauransu. To gaskiya ambaliya ta faru ƙwarai da gaske.
wannan kenan. Shi kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri a Jamhuriyar Niger, wanda ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ambaliyar ta fi kamari, yayi bayani akan tasirin ambaliyar ga samar da wadataccen abinci, wanda ya ce lalle ambaliyar za ta kawo taskaro a wannan fannin, wanda tuni ake hasashen cewa ƙasashen yankin na yamma da Sahara suna cikin haɗarin fuskantar rashin wadataccen abinci.
Kuwa san irin abun da ake sawa albarkacin noma ba irin wanda suke itatuwar ruwa bane ba, da ruwa ya musu yawa kenan ya zamanto illa ga yanda za su huce da girman su da kuma yanda za su bada ƴaƴan su su fara yi ne hure su kai inda za a girbe su kenan. Wannan mun gani da yawa wajaje da yawa inda aka yi irin wannan ambaliya, gonakai duka sun zamanto suna cikin ruwa, kuma manoma suna ta koke-koke yanda wannan ambaliya duka ta halaka abubuwan da adakwai kan hatsi kan dawa musamman ma wake. Bancin haka kuma ambaliyan nan wani waje ta tahi da ƙasa ma baki ɗaya, inda hatta wanda ke da kaman wanda suke da itatuwa ne haka na shibke ba kaman albarkacin noma ba, wanda ake sa wanda ake na galgajiyanmu wanda suke na zamani ne ma wanda su suna iya su yi haƙurin ruwa tsagan yawanci da yawa sun tahi. Kaman abin da nake nihi da su albasa haka, su wajajen da adakwai kamar yanzu wajen Agadez da su wanzu wannan albasa yi albasa ce da ake yi kaman a lokacin damuna ake sa tunda can ba ruwan kaman sahara ce, kuma suna amfani da ruwan baruwa ne, suna yin baruwa ta hanyar da aikin noman su kamar aikin noman garake ne suke yi haka. Sai zamanto damuna bana ruwa ya kasabka amma wannan wajajen na Sahara duk inda adakwai wannan garaken inda adakwai ake noman kamar su albasa nan su tahornuwa da sauran abubuwa kamar kayan lambu ko duk abin nan ya lalace kenan. Za a samu rushi sosai a yanda Agadez take kawowa kowace shekara kaya kala-kala kan albasa kan abin da ya shahi dankalin Turawa kan abin da ya shahi su tahornuwa kan abin da ya shahi waɗansu abubuwa daban-daban kan su karas da sauransu. Duka wannan za a yi rashin su wannan shekarai bayan damuna nan, tunda daman su suke kawo abubuwan tunda damuna yi can ba sauka ba take ana amfani da ruwan da ake baruwa da shi. Akwai kuma gurare inda ake tsammanin kaman yanda na haɗi na gonakai ne wanda a gani an yi asarai a wannan ambaliyar da aka yi ya zamanto irin wannan kankara ce ta sabka gwabza-gwabzan kankara masu girma wanda suna iya sama mutum kai ko su ji ma dabba, duka wannan su ne suka sabka wannan kankara inda suka sabka ko a gona hatsi ko ta dawa duka sun yi ɓanna. To duka wannan yana kawo illa bisa kan abin da za a tsammanin girbewa.
A nasa ɓangaren kuma, masanin tattalin arziki Rabiu Tukur Hassan ya yi duba a game da irin tasirin da matsalar ta za ta haifar a ɓangaren tattalin arziki a Najeriya da sauran ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Yana mai cewa,
babu shakka waɗannan matsaloli da ake samu na ambaliyar ruwa a wannan shashi na Afrika da kuma Najeriya abu ne wanda yake da matukar tasiri akan dukkan abin da ya shafi rayuwar mutanen da ke zaune a wannan bangare na Afrika. Babban dalili shine ita Najeriya and particularly bangaren arewa babu abin da ya fi nauyi a mizani na tattalin arzikin Najeriya da ya kai nauyin abin da noma da harkar samar da abinci ke da shi akan nauyin tattalin arzikin Najeriya. Abu na biyu, duk sanda wani abu na yanayi misali ambaliyar ruwa ko rashinsa ko kuma karancin ruwa ya faru yawan zu, to dole tattalin arzikin Najeriya gaba daya zai kasa zai tabu, sannan kuma tattalin arzikin al'umman Najeriya dole zai tabu musamman a arewacin Najeriya inda kaso 70% ko zuwa 80% na duk wani al'amari da wani yake amfani ke yi na kasuwanci ya ta'allaka da sha'anin noma, misali abinci, abin sha, da abin da za a sarrafa abincin da shi. Misali, a arewacin Najeriya kaso sama da 80% na mutanen da ke sana'o'i samar da aikin yi ya ta'allaka da bangaren harkar noma. Noman nan ba daga ƙasa kawai ba, misali ma'ana shuka, aikin noma da girbi. A nan ana maganar har kamfanonin da su ma suka ta'allaka da sarrafa abin da suke yi su sayar.
Mai sauraro, anan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko, za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Dr. Murtala Abubakar Gada, Rabiu Tukur Hassan da Farfesa Abubakar Mamman Munzo da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a wani sabon shirin zuwa makon gobe.
Allah a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan dangantakar da ke tsakanin China da kasashen Afirka. Shin ya kuke kallon tasirin China a nahiyar Afirka? Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira na farko daga Nasarawa.
Alhamdulillah, Bashir Tela ne, sakatare na Amurin Nasara da gane cikin garin Lafiyan Bari Bari.
To Bashir Tela, muna jin ka.
Alhamdulillah, akwai dangantaka mai kwari kuma shigowar ita ta Afirka a gaskiya akwai tasiri mai dama, saboda yanayin dangantakan da muke da su kuma da abubuwan su da muke amfani da su, saboda akwai abubuwa da dama waɗanda suka san China ne ta kera su kuma muna amfani da su a nahiyar mu ta Afirka baki da, saboda haka muna maraba da wannan dangantakan. Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bari Bari. Allah ya tashi ku lafiya.
Amin, mu ma mun gode Bashir Tela. Yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Na Ashiru, ina jira muku daga Katsina kirki ne daga nan.
To muna jin ka Malam Ashiru.
Eh, lalle kuna magana kan da ta Afirka da tana kuma yana kuje magana.
Eh, da kuma tasirin China a nahiyar Afirka.
Eh, gaskiya wannan ba garman tasiri ga ita ba, saboda ita kasar China Allah ya hore mata masana'antu da dama, tun yi musu fata yadda su zaman mata wannan ziyara a can. An ce za a yi a gina kamfanoni a kan masana'antu, to muna fatan ba a baki ba ne za a fata, ne ba ne a fata.
To mun gode Malam Ashiru daga Katsina. Yanzu kuma bari mu je Kebbi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kebbi?
Aja, kina magana da Dan Asaba Mai Fata daga Yauri.
To Dan Asaba Mai Fata, muna jin ka.
To ni dai ana wa mahanga babu wani dangantakan da ya wuce tsakanin ƙasar China da Najeriya, illa ba ni gishiri in ba ka manda. A ƙasashen China, America, Ingila da duk sauran ƙasashen na Turawa suna shigowa Afirka ne domin su tatri arzikin Afirka su kai ƙasashensu. A halin yanzu da nake magana da ke, idan babu wanda ya san adadin 'yan China ke jihar Kebbi, a wani gari da ake ce ma Libata, ƙauyen Libata, suna nan suna kama adinai. Kambuna na 'yan China ba su da adadi, wallahi nake gaya miki, a Kebbi State.
Kace suna haƙama adinai?
Kware kuwa, kware kuwa, kware. A ƙauyen Libata ba? Wani gari da ake ce ma
Libata, ƙauyen Libata.
A sun sani mana, ba su sani ba, haka na faruwa.
To mun gode Malam.
Asibi suka zo su tasa a Afirka, yawa.
To Dan Asaba Mai Fata, mun gode daga Yauri a Gurguje, bari mu je mu sake koma Nasarawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa? Malami ko malama daga Nasarawa, ko ana tare da mu? To masu sauraro, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma mitocinmu dai su ne 16, 25 da kuma 31. A can jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Mun samu wani kira daga Jigawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa?
Kuna tare da Rabi Taura.
To Mallam Rabi'u, muna jinka.
Abinda zan ce game da wannan maudu'i, ita dai China gaskiya ta dan taimaka a wajen kasashen Afirka wajen cigaba da sauransu, duk kamar Niger din nan ta gina musu matatan mai, sannan kuma akwai illa kuma da su talos China, kuma suna da illa. Yanzu a gada China ya zo shi ya zauna a cikin Najeriya bisa su ta kare bizansa, mu kuma ba mu isa mu je China ba a ce bizan mu ta kare, muna nan sun dole ya za kulo mu. To ga suna nan abubuwan da dama wanda China tana da amfani ko ta da rayin amfaninta. Bismillah, idan mu a China ba wanda ya isa ya je kwana biyu ko uku bisa su ta kare, ba san abin da za a fara ga su suna nan, suna nan ba wanda zai kula da su ko ministry ta aikata abubuwan su ba wanda.
To mun gode Rabi'u Taura, yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Plateau?
Suman Hassan Yalwar Shandam.
To muna jinka.
Abin da ya sa China, abin da yake sa suka sa ido a kan Afirka, saboda ɗiban ma'adanai ne kuma ba su gyara hanyoyi, da su dinga ɓata hanyoyi. Su dai damuwansu a kansu ɗiban ma'adanai ne su yi amfani da shi, don saboda haka ƙasashen Afirka ya kamata su ankara. Abin bai kamata ba, suna ɓata mana wurare da hanyoyi. Allah.
To mun gode daga kira daga Plateau da muka samu, kuma yanzu haka dai producer ta daga mana hannu, lokaci ya kawo jiki, dan haka za mu rufe layukan wayar mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani mawdu'in na daban. Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To Maryam, bari mu faro da wannan labarin daga tsibirin Lampedusa, inda aka ceto mutane 7 sannan wasu 21 kuma suka bace a tekun bayan da wani jirgin ruwa ya kife a tsibirin, kamar yadda masu gadin gabar ruwan Italiya suka sanar a jiya Laraba. Sanawar ta ce waɗanda suka tsira, waɗanda dukansu maza'in ƙasar Siriya ne, an ɗauko su ne daga wani jirgin ruwa da ya nitse a cikin wani ruwa daga cikin tekun kimanin tazarar kilomita 18 kudu maso yammacin Lampedusa. Mutanen da aka ceto sun shaidawa masu aikin ceton cewa sun tashi ne a ranar Lahadin da ta gabata daga ƙasar Libya, kuma mutane 21 daga cikin 28 da suka shiga ciki har da ƙananan yara 3 sun fada cikin tekun a lokacin da yanayi ya sauya ya kuma yi nuni. Jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun kai waɗanda suka tsira zuwa Lampedusa tare da tura sojojin ruwa da na sama domin neman mutanen da suka ɓata. Jami'ai a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun tabbatar da isar allurai 99,000 na rigakafin ƙyandabiri yau Alhamis, kusan rabin gudunmuwar da tarayyar Turai ta alƙawarin bayarwa, wanda aka tsara don taimakawa ƙasar shawo kan ɓarkewar cutar da Hukumar Lafiya ta Duniya ta ayyana a matsayin mai buƙatar kulawar gaggawa don kare lafiyar al'umma. Ministan Lafiya na Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Kongo Samuel Roja shi ne ya karɓi kayan a filin tashar ta saukar jiragen sama da ke wajen Kinshasa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyar Mukila Williams, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.